Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuma za su ya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niyya, Nomad FM da kuma Dalol FM. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za iya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za iya kama shirye-shiryen mu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Na yau Litinin 30 ga watan Satumbar shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Harandane tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan dare naku. Idan muka tsunduma cikin shirin namu, za ku ji ra'ayoyi masu karo da juna akan irin alakar da ake da ita a fannin shari'a, musamman a lokacin da Najeriya ke bikin cika shekaru 59. Muna kuma tafe da alhini na wani uba dangane da wani hali da aka tsinci wasu yara a jihar Kaduna, wanda a kan haka ne za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Wai haƙƙin tarbiyyantar da ƴaƴa yara ta yi ne akan iyaye ko kuma akan gidan horar da yara? Lambar dai kamar kullum bata sauya ba, ita ce alamar tarawa 1-202-205-5. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum, barkanmu da dare ga labaran kamar yadda muka same su. Shugaba Donald Trump na ci gaba da sukar 'yan Democrats akan binciken da suka fara gudanarwa a kan shi, da zai iya bada damar a tsige shi akan wasu bayanan da wani mai ya kwarmata. A wasu rubuce-rubucen da shugaban ya yi a shafinsa na Twitter a yau Litinin, Trump ya fitattaki masu zarginsa kuma ya fi karkata kalamansa akan shugaban kwamitin binciken sirri na fadar White House, Adam Schiff, wanda a makon jiya yi misali da kalaman da shugaban ya yi amfani da su da yake magana tsakaninsa da shugaban kasar Ukraine, Volodymyr Zelensky. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Adam Schiff ya faɗi kalaman ƙanzon kurege marasa daɗi, kuma ya zarge ni na ambato su a hirata da takwaran aiki na kasar Ukraine, kuma ya karanto kalaman a fili a wajen taron 'yan majalisar Amurka da ma al'ummar Amurka gaba ɗaya. Kuma waɗannan kalaman ba su da alaƙa kwata-kwata da kalaman da na furta. A kama shi bisa laifin cin amanar ƙasa. Mai kwarmata bayanan ya yi zargin cewa Trump ya buƙaci taimakon takwararsa Zelensky wajen bankaɗo wasu bayanai da za su jawo wa abokin takararsa kuma tsohon mataimakinsa Joe Biden da ɗansa Hunter illa a tafiyarsu na neman kujerar shugaban ƙasa, da wanda bisa dukkan alamu akwai yiwuwar yana iya lashe zaben ƙarƙashin jam'iyyar Democrats. Duk da cewa mai kwarmatan bayanan a lokacin da Trump ya yi magana da Zelensky, mai kwarmata bayanan ya ce mutane da dama da suke da masaniya game da abin da ya wakana tsakanin shugabannin biyu sun ba da cikakken bayani game da faruwar hakan, wanda haka ya tabbatar da sahihancin lamarin. 'Yan kungiyar Al-Shabab sun kai hari a filin jirgin sama da sojojin Amurka masu tallafawa dakarun Somalia suke amfani da shi, a cewar majiyar tsaro. 'Yan kungiyar sun tada wasu bama-bamai a cikin motoci guda biyu a filin jirgin sama na Baledogle a wani yankin Shabelle, kimanin kilomita 90 daga yammacin Mogadishu. Wani mazaunin yankin ya bada rahoton jin karar fashewar bom har sau biyu daga inda filin jirgin saman yake. Wani bayani da rundunar Amurka mai kula da harkokin Afirka ta fitar ya ce babu ɗaya daga cikin jami'an Amurka da na Somalia da ya samu rauni a wannan harin da aka kai. Bayanin ya ce rundunar ta Amurka mai kula da harkokin Afirkan ta maida martani da kai hari a jiragen sama guda biyu kana sun yi amfani da bindigogin hannu wajen auna 'yan kungiyar, inda suka yi nasarar kwantar da 10 daga cikinsu tare da lalata motar da ya da suka yi amfani da shi wajen kai harin. Kwamandan dakarun sojan Somalia wanda sojojin Amurka suka yi wa horon aiki, Manjo Abdulrahman Umar Jeni, ya ce sun kashe duk 'yan kungiyar. Wani sabon rungun masararo labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. An sake gudanar da wata zanga-zanga da mutane suka fito sosai a jiya Lahadi a Moscow, inda masu zanga-zangar suka bukaci a saki mutanen da ke tsare a dalilin fitowa zanga-zangar lumanar kin amincewa da gwamnati mai ci da ke tsare tun watan Yuli. Sabanin sauran zanga-zangar da ake gudanarwa a baya, wannan da aka gudanar a jiya Lahadi ya samu amincewar hukumomin birnin. Akalla mutane 20,000 ne suka yi tafifi a birnin Moscow a jiya Lahadi don neman a saki 'yan zanga-zanga da 'yan siyasa da ke tsare tun shekara ta 2003. Wani babba daga cikin waɗanda suka shirya zanga-zangar kuma mai sukar fadar gwamnatin ƙasar Alexei Navalny ya yi wa masu zanga-zangar jawabi. Sama da mutane 20,000 ne masu zanga-zanga aka garkame a 'yan watannin nan. An yanke wasu daga cikin waɗanda aka tsare ɗaurin shekaru 4 a fursuna, yayin da ake hukunta sauransu kuma da munanan laifuka kamar tada hankalin 'yan sanda.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. To a taskarar hotunan namu kuwa, mahukunta a Najeriya na ganin cewar shekaru 59 ba wasa ba ga ƙasa irin Najeriya. Ana iya cewa san barka, musamman idan aka yi duba da ɓangaren shari'a. Ministan shari'a Abubakar Malami ya yi muna ƙarin bayani dangane da abin da yake ganin cewar an samu ci gaba mai ɗaurewa a fannin shari'a a ƙasar.
Kawai don kadi biyu ta fuskar abin da ya danganci ainihin su kansu wato structure ta mu'amalolin da nasaba da gudanar da shari'a. Wato kila ka fara bibinta ta fuskar kotuna, ka ga an samu ci gaba na farko kan abin da ya danganci kafa kotuna na ɓangarori daban-daban. Haɗi da misali kotuna irin na ɗa'an ma'aikata, kotuna waɗanda ke kare haƙƙoƙin jama'ar su danganci da masu yin aiki da shari'a irin ta musulunci da waɗanda suke mabiya addinin musulunci ne, kotuna waɗanda ke la'akari da al'adodi game da abin da ya danganci masu shari'o'i irin na al'ada, kotuna irin na abin da ya danganci ainihin laifuka da ke da nasaba da ainihin laifuka irin manyan laifuka na ƙasa, da kuma ainihin waɗanda ke da bada kyakkyawar kariya kan matsalolin da ke da nasaba da kasuwanci da ire-iren makamantansu. Ga kuma Court of Appeal wanda suke bada dama idan an yi ma shari'a baka samu kwantuwa ba sai ka ɗauka ka ƙara har zuwa kotu. Ta fuskar structure kenan dai ta abin da ya danganci taswira na abin da ya danganci ainihin tsari na gudanarwa na mu'amalar shari'a da neman haƙƙi. Kusan Najeriya ta yi ƙaƙarumin rawa na ganewa kowane ɓangare an tabbatar da cewa yana da kotu wadda za ta yi la'akari da haƙƙin shi ko al'adar shi ko addinin shi ko kuma abin da ya danganci daban abin da ya danganci matsaloli na tattalin arziki. Ta fuskar dokoki har ila yau da ke da nasaba ainihin gudanar da ita kanta shari'a, wato Najeriya ta samu ƙaƙarumin nasara wajen zuwa da dokoki waɗanda kowace matsala ta taso za a je ta ta idon basira ga wace doka ta dace da ita. Kamar misali a dokar da ake kira Administration of Criminal Justice Act, wani lokaci an samu damuwa akan abin da ya danganci tafiyar hawainiya da gudanar da matsalolin shari'a suke samu. Aka nemi hanya da mafita akan ganin cewa an ci gaba da samun biyan bukatar shari'a akan kari. Aka zo da tsari na ainihin ita wannan toka wadda ta shartanta cewa aikata laifi idan ta abi shari'a aikata laifi ya wajaba a bi akan tsari na yau da kullum, a mamakin a ce an taɓa yau an taga wata 5-7 ba ko mai waya ba, wanda kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu. An samu sauyin al'amura yanzu shari'u na aikata laifi da waɗanda ba su ba a gaban kotuna suna ta kankama suna tafiya, wato ana samun suna ta akan lokaci, wato sabanin inda aka fito da yake ana samun taurewa ma'auni. Har ila yau su karshe kotuna sun hito da sun yi kirkire-kirkire waɗanda za su kama gudanar da shari'a a kan kari. Kamar misali an zo da tsare-tsare waɗanda suka ba da dama idan jayayyar kuna da nasaba da shaida irin ta takarda. Wato yanzu ma an gabatar da duk takardun da ake so a dogara kan su ta huskar shaida a gaban kotu. So saboda haka dai akan abin da ya danganci matsaloli na shari'a gaskiya al'amari ta bangaren dokoki an samu gagarumin ci gaba, ana kuma samun gagarumin ci gaba na maganin damuwa wata ke ka game da gudanar da matsalolin shari'a.
Rayukanmu a yau da gobe sun zamo jarin waɗansu, mutuwarmu a yau da gobe ta zamo nomin waɗansu, yau yawanmu a yau da gobe ya zamo neman waɗansu, ƙuri'unmu a yau da gobe sun zamo mulkin waɗansu, yau hakimmu na yau da gobe ya zamo ga adon waɗansu, ba makwancin zama mu huta.
Ministan Shari'ar Najeriya kenan Abubakar Malami. Shi kuwa wani lauya mai zaman kansa, barista Bala Usman, yana ganin ai akwai sauran rina a kaba, musamman idan aka yi la'akari da yadda tsarin shari'ar Najeriya ke tauye wa talakawa haƙoƙinsu.
To, a gaskiya ba za a ce a shekara 59 da Najeriya take mulkin kanta tsagi na shari'a bai ci gaba ba. Amma dai gaskiya ni a tunanina ci gaban da muka yi ci gaba ne na mai haƙarija. Kullum muna baya muna cewa ci gaba muke yi. Dalili ko shi ne, ita shari'a a duk duniya ana yin ta ne don a tabbatar da adalci. Don a tabbatar da cewa duk mutumin da aka zalunta an fitar masa da haƙƙinsa gwargwadon zaluncin da aka yi masa. Amma mu a Najeriya a yau da muke magana akai a cikin shekara 59 da aka yi, zan iya tabbatar ma da cewa shari'u a Najeriya ko alƙalai a Najeriya ko lauyoyi a Najeriya ba su tabbatar wa da jama'a irin wannan tsari na adalci da shari'a ta ajiye ba. Misali shine yawancin shari'un Najeriya ana yin su ne a mataki na ƙaramar hukuma da ƙananan birane. So hukumomin shari'a da hukumomin gwamnati sun ɗauke kansu gaba ɗaya daga irin wannan shari'u waɗanda su ne suka fi yawa. An mai da hankali a shari'a ta manyan mutane waɗanda ake yinta daga High Court zuwa Court of Appeal zuwa Supreme Court. Amma duk wata shari'a wanda take ake yinta a ƙananan kotuna na ƙananan hukumomi da local government waɗanda su ne suka fi muhimmanci a wajen talakan Najeriya, gwamnati da su hukumomi na shari'a sun ɗauke kansu daga kan wannan tsari, ba su ma san abin da ake bai da kuma sun sani da ke ba su ta shafa ba, sun kawar da kansu sun bar mutane suna wahala. Tsayin baka misalai a irin wannan local government ɗin, wannan kotuna wanda ake kiransu area court ko shari'a court ko kuma customary court, an bar alƙalai suna abin da saka dama suna cin karansu ba babbaka. A irin wannan kotun ne zaka je ka tada cewa mutum ya saci kaza ko ya saci takalmi, alƙali ya ajiye shi a firjin wata 6 shekara 1 bai ma saurare shi ba. Idan ya saurare shi an yi hukuncin sai ka ji an yi masa hukuncin shekara 1, shekara 2, shekara 3. A irin wannan kotunan ne za ka cewa alƙali na ƙauye ko na birni wanda ba a kula da su ya kashi auren mace saboda ya aure ta ko dan saboda wani biyan bukatarsa. A irin wannan kotunan ne kake ganin cewa an jera bangado gado alkali yayi raba daidai da wannan magadan. Saboda an aje tsabar rashin adalci a wannan kotuna kuma gwamnati ta kawar da su. Waɗannan ƙananan kotuna su ne kotunan da suka fi kusanci da al'umma, su ne kotunan da ya kamata a ce adalci ya fara da kansu. Na biyu, idan kana so ka tabbatar da adalci a tsari na shari'a, to sai su kansu alƙalan sun tabbatar da cewa duk mutumin da ya zo gabansu ko shugaban ƙasa ne ko gwamna ne ko talaka ne duk talaucinsa in sun zo gabansu to duk ɗaya ne. Amma mu a tsarin da muke ciki yau idan aka ɗauki talaka da mai kuɗi a kai su kotu, kowane mutum duk da cewa tsarin mulkin ɗaya ne, dokokin kwaɗe ne, amma yanda alƙalan za su yi dangantaka da su ko yadda za su tiritin ɗinsu da akwai bambanci. So shi adalci na shari'a ba yiwuwa sai alƙali ya tabbatar da cewa duk mutumin da yake gabansa kowaye shi da wanda ake ƙara da wanda aka ƙara duk ɗaya ne. So mu a nan ƙasar kowa ya sani, shugaban ƙasa ya sani, gwamnoni sun sani, kowa ya sani cewa shari'un Najeriya ba adalci a ciki. Shari'u ne waɗanda rashin adalci, cin hanci da rashawa, rashin tsoron Allah da tsoron masu mulki ya dabebe. Babu wata shari'a yau a Najeriya da wani talaka ya dade cewa an yi ta bisa gaskiya.
Babu ƴanci mu a gare mu, babu zaɓi kawai mu bi su, hawaye gari a gobe, alkiyama za mu kwana. Oh,
wani lauya kenan mai zaman kansa barista Bala Usman. A jihar Kaduna abu mafi daukar hankali a yau shine irin halin damuwa da wasu aka tsinci wasu yara a wata makarantar horas da kangararru, wanda hakan ya sa mutane da dama tofa albarkacin bakinsu. Alhaji Ahmad Yaro Suleiman ya ziyarci ɗakin watsa labaranmu ga kuma abin da yake cewa dangane da wannan lamarin.
Wannan al'amari dai da yake gudana da yake aka sami wannan akasi a jihar Kaduna na yara da ake kai su gidan tarbiyyanci da suke cewa zai iya zamana gazawa, kuma zai iya zamana cewa yaran nan sun so su bi karfin iyayen nan ne suka ga cewa ya kamata su kai su gidan da za a tarbiyyantar da su. Amma wasu iyayen sun iyakacin kokarinsu na tarbiyyantar da yaran, amma in sun fita waje ba a san irin mutanen da suke haduwa da su abokansu ba, kuma wannan za su iya samun wani nasaba akan yaran da suka tankware suke yin wasu shaye-shaye da wasu abubuwa. Iyayen ya zamana sun zo sun ga ba za su iya haka su tarbiyyantar da su ba sai sun kai su wannan gidajen.
Da dama ana ganin cewar ai kusan ma ana iya cewa shi kanshi tarbiyya ma ai abu ne wanda yake ya ta'allaka akan iyaye. To ana ganin cewar wasu ma ana ganin cewar idan har iyaye ba su iya tarbiyyantar da ƴaƴa da suke a tare da su ba, ta ya za a ce su kai su wani guri don tarbiyya waɗanda za su kai musu ba su ne ainihin iyayen yaran nan ba.
To ai ka san shi wannan al'amari akwai abin da iyaye ba za su iya wa yaro tarbiyyantancin ba sai an kai su an razana su da irin cewa to kun ga ga inda muke kai yara gidan nan, dole ne idan ba mu samu kanku ba dole ne da mu yaran nan ake tarbiyyantar da su ana kai su saboda sai karatu suke, kuma ana kulle su ba inda za su yi za su ga cewa ba wata mafita sai wannan hanya. Gaskiya shi yasa suke koma su kai su wannan gidaje.
Iyaye da dama wasu ma da aka tattauna da su suna magana akan cewar ba sa bibiya danganin halin da waɗannan ƴaƴan nasa suke ciki. Hasali ma wasu daga cikinsu ma ba su san wani irin rayuwa yaran nan suke yi a cikin waɗannan makarantu da akwai ire-irensu ma. Wannan dai ita kaɗai ce aka ainihin gano ta a yanzu. Wannan bai nuna cewar akwai gazawa ta iyayen nan ba?
Gaskiya akwai gazawa. Wannan magana haka ne, akwai gazawa. Amma kuma maganar da ake cewa idan ka kai yaranka ɗan wannan gida akwai wasu kuɗaɗe da suke bayarwa, bayan kuɗaɗen da suke bayarwa akwai lokaci da ake sa musu cewa za su dawo su rika ziyaran waɗannan yara. To a haka ɗin ma sai ka ga wani in yana gani ya riga ya kai shi wannan gidan shi an cire mishi wani nauyi, baya damuwa yawa ya ji ya yaron yake ya kuma tarbiyyar take an samu ci gaba ko an samu akasin haka.
To ana iya cewa waɗannan irin halayya na su iyaye na rashin bibiya da kuma na rashin jajircewa me za ta iya haifarwa musamman ga al'umma a nan gaba?
To gaskiya abin da yake faruwa na magana ake samun sara suka da irin waɗannan mutane wadannan yara da suke tangarewa saboda ainihin rashin kula na iyaye, saboda duk mutumin da ka ce ka kawo shi duniya almahininka ne Allah zai tambaye ka ya ka tabbatar da shi yaya kake da shi, dan zai tambaye ka ya ka tabbatar da wannan iyalin naka.
Kin yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye
kuma malaman makaranta irin haka Allah ke so. Alhaji Ahmad Yaro Suleiman kenan. Akan irin waɗannan halayyar na wasu iyaye musamman a ƙasar Hausa na gujewa haƙƙin da Allah ya rataya a kansu, muke so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Wai haƙƙin tarbiyyantar da yara ya rataya ne akan iyaye ko kuma gidajen horar da yara? Amma mu shakata da wannan.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202. 2055 2655.
To daga jihar Kaduna wa muke da shi.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, wake magana?
Sunana Suleiman Aisalis, na kira ku daga.
To layin Malam Suleiman Aisalis ya tsinki. To muna da wani kuma kiran daga garin gwamna, wa muke da shi a Kaduna? Wake magana? Hello? To shi ma layin Malam na biyu ya tsinki. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Muna so ku kira, to mun samu wani kira daga jihar Adamawa. Wa muke da shi a Adamawa?
Na tare da shi daga Adamawa a garin gwamnan Jigawa.
Wa kenan? To layinka ba na jinka da kyau. Na Adamawa kana ji na? To shi malamin Adamawa ya bar mu koma garin Kaduna kuma. Wa muke da shi a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Alhaji Musa, muna jinka.
To alhamdulillah, kamar yadda ka faɗa, sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna Najeriya. Dakta barka da yammaci.
To barka ka dai Alhaji Musa.
To idan muka dauki wannan batutuwa da mutane suke wasa da irin baiwar da Allah ya ba su, gaskiya tsakani da Allah ba ma irin kamar mu bangaren mu an fi samun irin wayannan abubuwan. Idan ka dauka ko a Najeriya, irin wannan rashin sakaci da irin kulawa da yaran ya danganta a yankinmu ne na arewacin Najeriya. Saboda haka mutum wai ya haifi yara a maimakon ya dan sa su a makaranta a gaban shi, a'a shi tunani yake bari ya kai su wani guri, ko kuma a wai ɗa da ka haifa a cikinka ka fito ka ce wai ya gagare ka, ko kuma ka san duk wai abin da yake. To ni abin da nake gani, ya kamata mutane su sani, in ga matsayin karin musulmi addinin musulunci, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'i kullukum mas'ulun an ra'iyati, to wallahi na da gobe kiyama ba sai mu amsa wannan tambayoyi da Allah subhanahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana.
To mun gode Alhaji Musa, bar mu tafi jamhuriyar Niger. Wa muke da shi a jamhuriyar Niger?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Umma Mala Alina daga Dogon Yaro a cikin jamhuriyar Niger.
To umma muna jinka.
To abin da ra'ayi na ta ga wajen tarbiyyar da yara, sabida kun san yanzu zamani ya saki.
Eh.
Sha fi dori, sai ka gane da ba sai da yanzu ba.
Yanzu
ka san zo ya koma ko ni ta kuma har ka fari.
Eh.
Ya dawo mutuna barkan ki shafa da shi suna fara. Radio UN da ba ni kware ba na diyan ka are shi sun ce kulmi. Ko sai da ni dani. Kuma da wajen harkar da kwal har yanzu an samu daga makaranta, to a jan ta wanda gaba kai tarbiyyar da yaran kan horo addinin musulunci, ba kai malami ba, kai ba ka jira ko mu har da mala ka kai da yaran zamani, sai kana sai kai ta abin da har da mala. Na gode mu da America.
To mun gode. To mun gode. Bari mu tafi birnin Jos. Wa muke da shi a Jos?
Kuna magana da mallam ya.
To kashe da Allah, kashe rediyon ka mallam, kashe rediyon ka.
Sana wani da mallam ya wale ne a karman koman kanan dangi.
To mallam, mallam ya wale, muna jin ka.
A gaskiya sarki na daga wajen iyaye ne.
Eh.
Domin an ce ita tun yana karami ake lankwasa shi, in ya bushe ba ya lankwasa.
Eh.
Dan mu lafiya sa barin tarbiyyar danka kace mu wani ya maka ba.
Haka yake.
To gaskiya na jawo hankalin iyaye. Ya kamata mu sai tsakanin da Allah, ayyana da aka ba mu amana ne. Kuma Allah zai bincike mu irin tarbiyya muka yi da su.
To masha Allah. To mun gode mallam ya wale, to mun gode. Bar mu tafi jihar Niger. Wa muke da shi a Niger?
Kuna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To mallam Ibrahim, muna jin ka.
To ni ra'ayina a yau, gaskiya mafi yawanci lalacewar tarbiyya akan ƴaƴan mu da kannan mu, gaskiya mafi yawanci alhinin iyayen namu ne.
Eh.
Domin mafi yawanci za ka ga ga yara suna gararan ba a gari, ba karatun boko, babu na addini. Wasu za ka gani ainihin kai uba da ke cikin gida kana ƙoƙarin tarbiyyar ƴaƴanka, amma Allah bai haɗa ka da mace ta kirki ba, kai kana gini ne tana rushewa.
Eh.
To dan yawa, to dan saboda haka muna jan kunne ga ainihin iyayenmu da kuma sha'aninmu da kuma ƙannenmu. To dan Allah a tsaya a kula da tarbiyyar ƴaƴa a kan karatun boko da na addini.
To abin tambaya a nan, Mala Ibrahim, abin tambaya a nan, tarbiyya tana hannun iyaye ne ko malamai?
eh to mafi na farko dai kafin su kai wani matsayin da za a kai su ruma haɗa su da malaman tana gun iyaye ne su kuma malaman sai su ji tsoron Allah su kwatanta tarbiyya daidai iya da addini mu na musulunci ya wata ne musu abin da za mu ji hankali kenan ga iyayenmu
to mun gode Malam Ibrahim bari mu tafi jihar Nasarawa wa muke da shi a jihar Nasarawa Nasarawa to ina ganin layin Malam Nasarawa ya tsinke shi ba to har yanzu dai to Nasarawa wa muke da shi a Nasarawa
Hello assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa ke magana
kana tare da Yusuf na Dabo Idris Golden Voice daga Angonbiri Nasarawa
to Malam Yusuf muna jinka
to gaskiya tarbiya ya kan fara ne daga iyaye domin irin abin da aka koya maka a gida dole shi zaka fitar da shi waje
eh
kuma an sake barin sarakuna a baya domin da duk abin da yaro yake yi wallahi bai da za a yi ya ketare dokan da sarki ko da kake bayar saboda haka tunda muka bar doka ya lalace daga shugaban
to layin shi ya tsinke to muna da kira daga jihar Taraba wa muke da shi a Taraba
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin Garba ce da karamar hukuma ta Bali jihar Taraba tarayyar Najeriya.
To Malam Aminu muna jinka.
Bismillah. Na ji dadi dangane da wannan maudu'i. Kuma wato akwai bayanai da dama da naji da safi wanda wata mata ta yi magana akan cewa an su sun saka shi a makarantar Islamiyya kuma ana biya masa boko amma sai ya zama na yana yin shaye-shaye wanda kuma ba wai a gidan ya samu ba. Har ya zamana suka dauke shi daga wata wannan makarantar da suna baya zuwa so kan shi wannan guri kaga kenan a sai iyayen ma wasu ba wai laifin su bane wato wasu abokane ne da wasu abokane suke bi su je su lalatar da yaran ina ganin wannan abubuwa da ake yi hakika ya kamata ita gwamnati ya kamata ta sa ido akan wannan abu domin ya zamana kamar yadda gwamnati take doka akan shaye-shaye hakika abu ne mai matukar muhimmanci domin ya rage yara da suke gararamba da ma har ma'aikan sa suwan su kan fadi saboda wannan shaye-shayen
to mun gode Malam Aminu ya kam da zamu ya dauka kenan to muna godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa gobe ma rana ce sai ku kira ku bayyana mana ra'ayinku har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC agogon muna cewa karfe 4:57 yanzu kuma ga labaran duniya a takaice
Shugaba Donald Trump na ci gaba da sukar 'yan Democrats akan binciken da suka fara gudanarwa akan shi da zai iya bada damar a tsige shi akan wasu bayanan da wani ya kwarmata a wasu rubuce-rubucen da shugaban ya yi a shafinsa na Twitter a yau Litinin Trump ya fitattaki masu zargin nasa kuma ya fi karkata kalamansa akan shugaban kwamitin binciken sirri na fadar White House Adam Schiff wanda a makon jiya ya yi misali da kalaman da shugaban ya yi amfani da su da yake magana tsakaninsa da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ƴan kungiyar al-Shabab sun kai hari a filin jirgin sama da sojojin Amurka masu tallafawa dakarun Somalia da suke amfani da shi a cewar wata majiya ta tsaro. ƴan kungiyar sun tada wasu bamabamai a cikin motoci guda biyu a filin jirgin sama na Beldogle a wani yankin Shabelle kimanin kilomita 90 daga yammacin Mogadishu. Wani mazaunin yankin ya bada rahoton jin karar fashewar bam har sau biyu daga inda filin jirgin saman yake. An sake gudanar da wata zanga-zanga da mutane suka fito sosai a jiya Lahadi a Moscow inda masu zanga-zangar suka buƙaci a saki mutanen da ke tsare a dalilin fitowa zanga-zangar lumanar amkin amincewa da gwamnati mai ci da ke tsare tun watan Yuli.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na wannan rana wadda take ita ce ranar ƙarshe ta watan Satumba sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa ya kai mu gobe wadda take ita kuma ranar 1 ga wata don tunawa da kuma samun yancin Najeriya ta da fatar Allah ya sa albarka. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatarwa Aisha Ma'azu da kuma wanda ya hada ya kuma bada umarni Mr. Daniel Brown sai engineer tamu ta wannan lokaci Zainab Abdullah, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa assalamu.